إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci da muka hadu domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a kowane sati karatun wannan littafi mai albarka mai suna Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah wallafar babban malami Sheikh Usman ibn Muhammad ibn Fodwe rahimahullah wanda wannan shine darasi na 19 a cikin karatuttukan da muke gabatarwa muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar abinda za mu karanta kuma ya ba mu ikon aiki da shi shi kuma al-muallif rahimahullah muna addu'a Allah ya ji kansa ya yi masa rahama ya sa wannan ya zama dalilin shigansa aljanna to idan ba a manta ba muna nan cikin shafi na 21 a ƙarshen sa muka kwana bayan al-muallif rahimahullah ya kawo mana dalilai da suke wajabta a yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kankame mata da kuma nisantar bid'a shine sai malam ya shiga kawo bayani na malamai bayan ya kawo aya ya kawo hadisi ya kawo asaru sahaba ya kawo na asaru tabi'in ya kawo asaru tabi'i tabi'in to kuma zai rufe da maganganun malamai waɗanda suke abin la'akari abin lura a fagen ilimi da tsoron Allah to wannan kamar al-muallif yana koya muna salo na ilimi cewa duk sanda zaka tabbatar da wani abu na karatu ko na hukunci to kai kokari ka lalabo shi a cikin alqur'ani ka lalabo shi a hadisai ingantattu ka lalabo shi zuwa ga maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun tabi'ut tabi'in bisa ga wannan tartibin sannan daga baya ka biyo da maganganun malamai to wannan salo ne mai kyau wanda duk matsala aka yi mata haka to duk mutumin da Allah ya nufe shi da shari'a to zaka ga ya karbi gaskiya kuma ya fahimci abin da ake magana akai to daga cikin malamai waɗanda Sheikh Usman zai kawo maganganunsu waɗanda suka zo daga baya-baya shi ne sahibul madkhal shi yasa ya ce wa ƙala fil madkhali wa ƙala ya faɗa waye shi shi ne sahibul madkhal mun faɗa a wancan karatu cewa kunyarsa abu abdillah sunansa muhammad sunan mahaifinsa Muhammad, kenan Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad al-Abdariyu al-Fasi al-Maliki, wanda ya fi shahara da Ibn al-Hajj. To da wanda ya shahara amma sunansa Muhammad, wanda ɗaya ne daga cikin malamai da aka yi a Fas nan cikin Maroko, kuma suna daga cikin waɗanda suka fiki hantu a tafarkin al-Imam Malik. Malami ne sosai faƙihi, mutum ne kuma mai gudun duniya, duk da akwai wani abu dai na sufanci a tattare da shi, amma ba irin gulatu sufiya ɗin nan ba, masu aƙidu na shirka da kafirci. Shi baya daga cikin irin waɗannan, yana dai da wani abu na sufanci haka, wanda wasunsu za ka ga kurakurai ne, amma ba su kai haddin da za a ce a kafirta mutum ba, kamar irin sauran su sufaye, irin su Ibn Arabi, At-Ta'i, Al-Hatimi, irin su Al-Hallaj, irin su Ibn Saba'in, irin su Ibn Al-Farid, irin su Abdul Karim Al-Jili, irin su Ahmad Al-Tijani, irin su Ibrahim Iyas. Waɗannan duk suna cikin gulatu sufiya, wanda sufancinsu akwai zandaka, akwai shirka, akwai kafirci, akwai da'awan uluhiyya. To su wannan su Ibn al-Hajj ba sa wannan layi, shi yasa za ka ga maganganunsu suna ƙoƙarin kiran ka zuwa ka yi riƙo ga alkitabu sunna, kuma ka nisanci bid'a, abinda ba za ka samu a cikin zantukan su waɗancan gulatu sufiya ba. Su ba za ka taɓa ganin suna kira cewa a riƙe sunna, a ƙanƙame ma sunna, a nisanci bid'a ba, ba za ka ga wannan ba. To wanda ke nuna maka akwai bambanci tsakanin shi da su. To ya rasu rahimahullah a shekara ta 737, a ga tun ƙarni na 8, Allah ya karɓi rayuwarsa, wanda ya jima da rasuwa. So kuma littafinsa Al-Madkhal yana nan, ana buga shi kusan juz'i huɗu ne, balam ne guda huɗu, wanda ya rubuta shi don ya yi bayani akan ladubba na addini, da kuma yadda ake kira zuwa ga addini, da kuma gargaɗi game da abin da ya shafi aiki da bid'a. To sai shi yake cewa wanzuru, shi Ibn al-Hajj kenan, yace ku yi kallo ila hikimati shari'i, zuwa ga hikimar mai bayanin shari'a. Akan kawo lafazin ash-shari'u, wani zubin ana nufin Allah wanda yake shar'antawa, subhanahu wa ta'ala. Akan kawo lafazin ash-shari'u ana nufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana mai bayanin shari'a sallallahu alaihi wasallam. Shi manzon Allah bayanin shari'a yake, ba shar'antawa yake ba. Mai shar'antawa shine Allah, amma wanda Allah ya dora wa yayi bayanin abin nan da ya shar'anta shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan wurare guda biyu kawai ake itilaqin ash-shari'u, ko Allah da ma'anar mai shar'antawa, ko ash-shari'u Annabi Muhammad da ma'anar mai bayanin shari'a. To kuma anan Annabi Muhammad din ake nufi. To shi yasa yace ku yi kallo zuwa ga hikima ta mai bayanin shari'a, salawatullahi alaihi wa salamuhu, salatocin Allah da amincin su tabbata gare shi, fi hadhil quruni, a cikin waɗancan lokuta da aka ambata a wancan hadisi da aka yi bayanin sa a baya, wanda ya kawo da lafazin khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum. Duk da bayani ya gabata cewa ta hanyar wannan lafazin bai tabbata ba, abinda ya tabbata khairun nasi qarni, kamar yadda ya zo a lafazin Abdullahi dan Mas'ud, ko kuma khairu ummati qarni, ko khairukum qarni, ta hanyar Imran ibn al-Husayn. To wannan sune lafuzan da suka tabbata, amma khairul quruni to wannan bai tabbata ba, duk da dai zaka yi ta ganin shi a cikin littattafai da kuma wasu masu wa'azi suna yawan ambata hadisin a haka, to amma bai tabbata ba. To sai ya ce abin da ya ambata na falala game da waɗannan mutane da suka rayu a waɗannan ƙarnoni guda uku, sai ce kaifa khassahum bil fadila, irin yadda manzon Allah ya ware su da falala da daraja sallallahu alaihi wasallama duna ghairihim, koma bayan wasunsu. Tunda ya ce khairukum ko khairun nasi ko kuma a khairu ummati, kaga sai tabbatar musu da alkhairiya wanda bai tabbatar ma wasunsu ba. Kaga wannan wata falala ce da ya ware su da ita. To shi da yake cewa wa in kana ghairuhum min alquruni, duk da yake wasunsu a cikin wasu al'ummomi da suka rayu a wasu lokuta, fi kasirin minhum, a cikin mafi yawansu albarakatu wal khairu, za ka ga akwai albarka da alheri a cikinsu. Mana za a yi samun wasu al'ummomi waɗanda ba sa cikin waɗancan hadisin, waɗancan alqurunul mufaddala, amma kuma za ka ga akwai alkhairi a cikinsu, akwai albarka a ciki, amma albarkar su ba za ta kai ta waɗancan ba, alkhairin su ba zai kai na waɗancan ba. Kenan wannan ba yana kore cewa ba a taɓa samun wani zamani ko wasu al'ummomi da za a samu alkhairi ko albarka a cikinsu ba. Hadisi ba wannan yake korewa ba, a'a yana tabbatar da al'afdaliya fifiko da alkhairiya mai yawa ta musamman ga waɗannan zamuna guda uku da aka ambata, wanda sauran zamuna ba su da irin wannan falalar, kamar yadda zai yi bayani shi Ibnul Hajj rahimahullah. Sai ce lakin ikhtassat tilka alqurun, sai dai su waɗannan zamuna ɗin to sun keɓanta ne bimaziyatin da wata irin daraja la yuwarisuhum fiha ghairuhum. To lafazin la yuwarisuhum bai inganta ba, abin da yake daidai la yuwazihim. Wannan in ka koma shi littafin al-madkhal, to lafazin da yake ciki kenan la yuwazihim, kuma shi ne zai dace da siyaki. Amma la yuwarisuhum to yana yiwuwa kuskure ne na an-nusakh, masu kwafin littafin. Yawwa, dan an ce la yuwarisuhum ba wanda zai ga daidai ne ya da su, wasunsu ba za su yi ga daidai ne ya da su ba, ko ba za su yi gado abin da sai ya zama bambara kwai. Amma la yuwazihim fiha ghairuhum, wasunsu ba za su kasance tamkarsu ba akan wannan maziya ɗin, akan wannan falala, ba za su yi kafaɗa da su ba a wannan maziya ɗin. To kaga wannan ma'ana ta fito. Amma aka ce la yuwarisuhum, to sai an tsaya ma ana ta tunanin ya ma za a fassara ibarat. To kuma shi tunda Sheikhu Usman tunda dama ya ɗauko maganan ne daga shi al-madkhal, ya ce wa fil madkhal, kuma mun koma mun ga ga abinda shi al-madkhal din ya kawo, to kaga dole a rinjayar. Amma dukkanin an-nusakh na ita ihya'us sunna din, to abinda ake kawo wake ne la yuwarisuhum, kama da yake kwafi ne na kasuwa, to ba wani ta hakiki suke da shi ba. To saboda haka sai a kula da wannan, wannan amana ce ta ilimi, abinda yake daidai a tabbatar da shi, inda aka samu kuskure kuma a yi bayani, ba a zo ana tafiya kawai yamshi mukibban ala wajhihi, in an yi daidai an yi daidai, in an yi kuskure kuma kai ba za ka iya ganewa ba. To Allah ya gafarta musu. To sai ku yi alama la yuwazihim bizai, la yuwazihim fiha gairuhum, wasu su ba za su yi kafada kafada da su ba a cikin wannan maziya din. Wahiya annallaha, micece maziya din? Sai ce wahiya ita ce annallaha azza wa jalla, haqiqa Allah mabuwayi da daukaka, khassahum, ya kebance su waɗancan mutanen da annabi ya ce khairun nasi, ya ware su li iqamati dinihi, don tsayar da addininsa tun karon farko, tun lokacin da addinin yake farko. To Allah ya ware su da tsayar da addini, wa ila'i kalimatihi, da kuma daga darajar kalimar addinin. Zaka ga su ne musulmi na farko da suka tallata addini, suka tsayar da addini, su suka fara sallah, su suka fara azumi, su suka fara zakka, duk wani aiki na addini na alkhairi cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ne farko. Kaga wannan ya isa ya zama falala, domin al-fadlu lil mutaqaddim, wannan sabiqa ce suke da ita. To wannan shi yasa aka ware su da waɗancan, shi yasa aka ware su da waɗancan waɗanda ba su ba. To shi ne zai shiga bayanin falalar kowane ƙarni cikin al-quruni din na al-salasa. Sai ce fal-qarnul awwal, kaga mutane na farko su ne sahabbai radiyallahu anhum, khassahumullahu, Allah ya keɓance su bi khususiyatin, da wata irin khususiyya. Yan ce khususiyya shi ne abinda su kaɗai adda shi. To Allah ya ware su da wata irin khususiyya, la sabila li ahadin an yalhaqa gubara ahadihim, babu wata hanya ga wani da zai iya riskar koda ƙurarsu ce. Ƙura da ke kan takalminsu ko ƙafansu, to ba wani wanda ya isa ya cin mata radiyallahu anhu. To kaga na gaba ya riga ya yi gaba, na baya sai labari. Abinda ake cewa wai sun shige kwana. Sahabban manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam, fadlan an amalihi, ballantana ma aikinsa, waye wani aiki ya ce waye cin musu, kai dai ka iya abinda za ka iya, amma ba wani aiki da za ka yi na addini da za ka kama Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko wani minas sahaba, babu. Saboda duk abinda za ka yi suna da abinda har ka mutu ba za ka same shi ba, saboda an riga an rufe kofar. Wannan sabiqa din, saboda haka shi yasa ba dan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ba dan su ba da suka karbo wannan musulunci. To ba da ba wanda akan addini, kuma da kowa ba maguje ne, kowa kowa ba maguje ne. To kaga wannan kadai ya sai tabbatar maka darajar su da falalarsu. To shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar ku zagi sahabbaina, ko da a ce ɗayanku zai yi sadaka da abin da ya kai Uhudu na zinari, ma balaga mudda ahadihi wala nasifa. To a baka Uhudu, waɗanda suka je Saudiya suka kai ziyara a Uhudu sun ga yadda Uhudu yake, to da za a baka zinarin da ya kai kwatankwacin Uhudu, Allah ya mallaka maka shi halat, sai ka bayar da shi fi sabilillah.
to ladan da za a baka shi kuma wani daga cikin sahabbai yayin sadaka da mudu daya na shinkafa ko gero ko masara to kai da kai sadaka da wancan baka cin baladarsa kai rabin ma mudu sahabi ya bayar ya fika irin dai kai ana nuna ma dai kai ka hakura eh shine kai abin da ake kai ka hakura ka je kai abin da zaka iya amma ka bar tunanin wai cin musu to amma yau aka waye gari su ne wani zai zo ya zauna saman kujera ya ce ai mutanen banza ne ya dinga zaginsu yana aibanta su yana kafurta su to wannan taɓewa da khasara kenan eh taɓewa da khasara Allah ya kare mu to shine yace li anna Allah domin Allah azza wa jalla mabuwai da daukaka kadi khassahum ya kebance su bi ru'yati nabiyihim alayhi salatu wassalam cikin darajar da suka samu wadda duk wanda ba su ba bai da ita sune shine sun ga annabi ido da ido kai fa ka ganshi to ya zaka kama kafan su ganin annabi wasa ne to duk yadda ka so ka ganshi yanzu zaka iya to ina magana ka cin musu to wannan falala daga cikin falalar da suke da ita kenan wa mushahadatihi kuma sun yi mushahadar manzon Allah gashi ga su an zauna wuri daya an yi sallah tare an yi abubuwa an yi komai da komai sallallahu alaihi wasallam wa nuzulil qur'ani alaihim ga kuma saukar da alqur'ani to shi ma alaihim din da kuskure abin da yake daidai alaihi bil ifrad ba alaihim ba dai an ce alaihim to sai yanzu an saukar musu da qur'anin su duka su sahabban da annabin to kuma kaga ba zai yi ba wanda aka saukar ma alqur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma can a littafin al-madkhal din alaihi yake ba alaihim ba to wannan ke don daga nan har mu kai shafi na 25 duk magana ce ta shi Ibn al-Hajj daga shi littafin al-madkhal to yayi dogon bayani dan ya kulla babe akan malami yayi bayanin waye malami ya ya kamata kuma malami ya kyautata niyyarsa me darajar malami to a can yayi wannan bayanin da Sheikh Usman ya dauko to abin da yake daidai shine wa nuzulil qur'ani alaihi kuma sun yi mushahadan saukar da alqur'ani ga annabi su fa a gaban su qur'ani ya sauka fa a gaban su gabban tsariyan an gane da sanyinsa da taushinsa da sanyinsa ya sauka da dimi-dimi to kai da ma ko da ka samu qur'anin ma har ya huce to ya za ku ta gaggara da su kaga ai ba zai yi ba kuma ya talaqaunahu min famin nabi kuma su dare suna karɓa qur'ani ne daga bakin annabi yake faɗa fa suna ji suna haddacewa ko suna rubutawa to kai fa ko malamin ka ya karɓa daga annabi ka gani su ga asalin suka karɓa mun kuma yanzu wanda zai zo ya ce shi al-ramma ne ai kaza kaza ya haddace qur'ani kaza 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 to ga wani ne ya dauka ba ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To ka ku ga duk wanda ya fika malami mai ilimi cikakken malami ga tsoron Allah, to dole ya fika karatu mai albarka. To shi yasa kake da fika malami ne karatu kake so da gaske. Ai shi yasa haka sahabbai ilimin su nagartacce ne kuma ga tsafta, ba su da yawan sabani, ba su da yawan kila waƙala da abubuwa da fahimta abubuwa ba, saboda ni suna da malami nagartacce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun kuma yanzu abin da yasa kaga sabani yayi yawa, saboda wasu suna da gurabirbin malamai, malamai yan jam, wasu ba ma malamai ba ne, amma kuma sun kalle su a matsayin malamai, kuma suna karɓa addini a wurinsu. Ka duba ka gani. Shi yasa kar ka yadda a fika malami mai karatun mai tsoron Allah mai kwatantawa gwargwadon hali. To shi zai sa ilimin ya yi albarka, kuma a samu ilimi na ƙwarai mai tsafta. Ba ka yi ilimi ba kuma kana faɗa wurin masana kuma suna rufe kunni, ba sa ma son su ji maganarka, saboda abin da kake faɗa ba ya da nagarta. Sai ce hina ya talaƙahu min fami Jibril alaihi salam, shi kuma manzo Allah lokacin da yake karɓar ƙur'ani daga mala'ika Jibril, mala'ika Jibril yake karantar da shi, shi kuma sai ya zo ya karantar da sahabbai sallallahu alaihi wasallama. Shi ne allamahu shadidul quwa, shadidul quwa din shi ne mala'ika Jibril, shi yake koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa malamai suka ce wannan ɗaya ne daga cikin dalilai ba a zama malami dole sai da malami. Shi yasa annabi Muhammad ana da damar kawai a sake masa komai, komai zai yi direct daga Allah, amma saboda Allah ya koyar da mu wani abu sai aka ce a yana da malami, shi ne mala'ika Jibril, shi ne malaminsa. To yanzu in annabi na da malami, kai waye ka ce baka da malami? Magana ta Allah ba. Kai waye? Waye kai? Wace ma kwakwalwa ga kwakwalwar mata ka tana da kyau? Amintatta ce. Ka duba fa manzo Allah, shi komai nasa an tsalkake. Komai nasa. Shi yasa za ka ga abubuwan da annabi ya manta ƙwarori ne ana lissafe su, ba su wuce a wuce da yatsa ba, saboda an gyara kwakwalwar ba ta mantuwa. Ko sahawa a sallah, za ka ga so nawa ne ya sahawa a sallah? Bai da yawa. Za ka ga ɗaya, biyu, uku sun ƙare, an gama. To kai kuma kullum limamin ka cikin sahawa yake. Kullum cikin sahawa yake. Ya yi sahawa a sallah, ya yi sahawa a karatu. To saboda haka a tashi tsaye a nemi malami, asara ce a ce baka da malami. Wa khassahum, Allah ya keɓance su bil qitali, da yaƙi baina yadai nabihi sallallahu alaihi wasallam, a gaban manzon Allah. Su fa a gaban manzon Allah suka yi yaƙi, suka yi jihadi, suka ba da rayuwarsu. Wa nasrihi, kuma suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa himayatihi, kuma suka kare annabi. To kai yanzu ka rigima ma ake ma kai aiki da sunnar tashi, su annabin suka ba kariya, sukutum suka taimake shi suka ba shi kariya, ba wai maganar a yi aiki da abin da ya zo ake ba, abin ya wuce na. Shi yasa duk wanda bai san darajar sahabbai ba, to gaskiya yana cikin bala'i. Rayuwarsa ma rashin shi ya fi samuwarsa, saboda ya ci gaba da rayuwa yana ta tara ma kansa bala'i ne. ya ce wai ka yadda da annabi amma baka yadda da sahabbansa ba a to ya haka shi annabi na kwarai ne amma sahabbai mutanen banza ne kuma su da abokan shi ne kana nufin kenan Allah ya zaba manzon Allah miyagun abokai shi ne mafumi abinda yake nufi kenan to ai ba zai yi ba ba zai taba yiwa ba wa izlalil kufri kuma suka kaskanta kafirci suka kaskanta kafirci suka hana ma kafirci ya wala wa ikhmadihi suka bice shi gaba daya ta duba Makka Madina da sauransu jaziratul arab sai da suka yada addini gaba daya aka dawo ko ina addini ne duka ta hanyar su wa raf'i manaril islami kuma suka daga hasken musulunci ai ko hasumiya ta musulunci ma'ana duk wani haske ko tudu na musulunci to sai da suka daga shi ya fito ana ganin sa wa ilaihi kuma suka daga shi wa hafazahum ayal qur'ani kuma ya hardatar da su ayoyin alqur'ani kuma suka haddace ya dora musu hadda ayoyin alqur'ani kuma suka tsaya suka haddace allazi kana yanzilu qur'anin da ya kasance yana sauka nujuman nujuman ararrabe shine nujuman nujuma ba saukar da shi jumlatan wahida ba yau a saukar da wannan aya gobe wannan sura gobe kaza gobe kaza gobe kaza to haka suka yi ta haddacewa radiyallahu anhu fa ahalahumullahu lihibzihi kuma sai Allah ya cancantar da su game da haddace qur'ani kuma ya ba su dama din suka haddace hatta lam yadai minhu harfun wahidun mala yace sai da yanzu harafi kwaya ɗaya bai tozarta ba duk abin da Allah ya saukar sai da sun ka kiyaye shi ba wani harafi kwaya ɗaya ko ka ji wani ɗan shi'a yana ta babbunniya wannan ka kyale shi mahaukaci ne eh ka san su aqida su to wai suna da mushafu fatima wai shine asalin qur'ani ba wannan da ke hannun musulmi ba wai wannan da ke hannun musulmi wai su sahabbai sun ciccire ayoyi na wilayan Ali ibn Abi Talib da khalifancinsa da falalarsa da darajarsa da sauransu amma shi wancan mushafu fatima to su sun ga san inda suka samo shi duk da anya kuma su fito da shi kuma sun kasa to ka gani sun ce nasu shi ne Qur'ani cikakke complete kuma babu shi anya su fito da shi babu shi da aka kai su bango sai suka ce wai yana hannun mahadi to shi mahadin yana wai yana can boye a sirdaf yoshi zai bayyana to wai sai karshen duniya a to bayan an gama barna kuma yazo da Qur'anin to ai mi da shi bayan duniyar ta zo karshe amma yanzu muke da bukata da shi don mu gyara ko ba eh don mu gyara mu samu abin nan inda da gaske kuke yi to ka duba wannan tabargaza wai sunansa mushafu fatima saboda haka su Abubakar su Umar wai sun zabce wasu surori da wasu ayoyi da suke bayani akan falalan sayyidina Ali da ahlul baiti kaza kaza da zaman sa shine khalifa na farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to ku kawo mana eh kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kusan shekara 1000 ana wannan da'awar kuma har yanzu ba wanda ya ga Qur'ani har yanzu kuma a hakan wai da namu suke amfani wai kamin nasu dan shi a bai da addini to shi yasa duk wanda ka shi an ci ka tausaya masa saboda haka shi dan shi a gaba ɗaya bai ma da addini saboda abinda zai addinin ma yana can boye bai bayyana ba sai karshen su suna amfani da namu ne taqiyatan saboda taqiya amma ba wai dan sun yarda da shi ba ko kaji dan shi a ya jama'a ya to a baki ne eh a baki ne a bai dare ita ba yaquluna bi afwahihim to wannan shi ne bai dare shi ba fa saboda me su Abubakar suka zo da shi shi kuma bai yarda da su ba amma yana aiki da shi saboda taqiya in wancan ya zo sai ya aje wannan sai ya aiki da wancan wannan shine ajandar su to gashi nan mallam yana cewa harafi kwaya daya sahabban nan basu bari ya tozarta ba duk abinda Allah ya saukar sai da suka kiyaye shi kuma adam Allah ya faɗa إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ da an bar wani abu Allah bai shayin wani fa duk wanda ya ba daidai ba kai tsaye Allah zai taka masa birki da an boye wata sura ko wata aya ko wani harafi Allah zai yi bayani saboda dama ya alƙawallanta ma kansa zai shi ya saukar da alƙur'anin kuma zai kiyaye shi ko ka so ka san yadda wani abu to asirinka zai tuni asirinka zai tuni so haka ba wani abu da aka rasa batu kuma na sabanin kira'o'i wannan duba ne da lahaja ta larabawa larabawan suna da lahaja daban-daban wasu suna kaza a larabci wasu ba sa kaza wasu kaza suke furta wasu kaza suke furtawa to kowaɗanne manzon Allah yana koya musu alƙur'ani daidai da lahajar tasu ina ba ta rangane kowanne daga cikinsu larabawan hijaz ne na yaman ne na ina ne haka saboda shi annabi kowace lahaja a larabci yana ji duka ina ba ta rangane duka yana ji duka yana ji an fahimta to wannan ke so da haka akwai balarabe in ya zo misali zai ce sa'ala an gani wani sale yake cewa an gani to haka suke mai cewa sala annabi ya koya mai sala mai cewa sa'ala annabi ya koya masa sa'ala haka wani imala yake yi a larabcinsa wabbi hidin nan ta akwai larabawa wanda yanayin larabcinsu kenan to ku ji dalilin da yasa aka samu bambancin qira'at kuma da lahajata din da komai kuma haka Allah ya umarci manzon Allah ya yi saboda mi wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahayu yuha illa wahayu haka mala'ika jibril ya koyar da shi zai iya cewa kaza zai iya cewa kaza zai iya cewa kaza zai iya cewa kaza kuma duk qur'ani ne ko wani kai kuma kai qur'ani ba za a ce kai wani abin daban ba fajama'uhu suka tara alqur'anin nan wayassaruhu kuma suka sauwake ma yan baye shi liman ba adahum ga waɗanda za su zo bayan su da zamanin Abubakar bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah da har zamanin nasa qur'anin yana nan complete amma babu shuri daya kamar yadda za a ce gashi daga suratul fatiha zuwa minal jannati wan nas a rarrabe yake wasu sun haddace wasu kuma sun rubuta a gane amma ba a har hada shi ba haka ala tartib na ba ta rangane zamanin khalifancin Abubakar aka zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sai wasu kai ridda wasu kai ridda suka ce to tunda wanda yazo da addinin ma ya tafiya ce to bi za mu tsaya ko mu yi wani abu na suka ce zakkar da suke aikowa ma su kar a sake ma turo mai karbar zakka ba su basuwa Abubakar sai ya yake su to wasu da dama sun musulunta sun dawo sun tuba sun ci gaba da gudanar da al'amuran addini kamar yadda suke yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin yakin an kashe adadi da yawa daga cikin sahabbai kuma galibin su mahaddata Qur'ani ne to jin tsoron cewa fa kar wani yaki nan gaba ya sake kunnowa fa yan sauraron waɗanda suka yi saura su ma a kashe su sai Qur'anin kuma ya yi wahalar samu to shi yasa aka bashi shawara aka ce ya kamata a hada shi aka har hada alqur'ani din tare da waɗancan lahajat din duka aka har hada shi kusan dame dame na takardu sai aka aje bayan ya bar duniya haka abin ya ci gaba da tafiya har zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Usman to sai aka dinga samun al-ikhtilaf sakamakon waɗancan lahajat din su masu karantawa da kaza in sun ji waɗancan sun karanta ba yadda suke karatu ba sai su kuskurantar da su su masu kuskurantar da waɗanga hatta kai ga wasu ma ba sa bin wasu sallah saboda yanayin yadda suke karatu su a nasu karatun ko a nasu larabcin ba sa faɗan haka to shi kuma shi ne dalilin da ya sa aka sake yin wani tunani na tara alqur'ani zamanin shi Usman din sai aka tace waɗannan lahajat din aka tara su wuri ɗaya wanda a zamanin sayyidina Abubakar ba a yi wannan ba kawai dai an yi kokari dai a hada Qur'anin wuri daya ya zan duk abin da ake so kowace aya akwai ta kowace sura akwai ta so shi sayyidina Usman ka iya cewa kamar hikimar nashi hadawan saboda tsare kira'o'in ne duk abin da aka san cewa ya tabbata annabi haka ya karanta to sai aka yi kokari aka kiyaye ba wasali ba digagga ba wani dubu a Qur'ani a lokacin babu wani wasali amma kuma suna gane abinsu to daga baya-baya ne zuwa zamanin tabi'ai aka fara samu suka fara yin digagga aka fara yi kafin a yi mata nata digagga haka ita ma fa'un haka ba'un amma da haka ake rarrabewa da ba'un da ta'un da sa'un da nunun to duka sun sai da za su karanta abinsu to daga baya aka sake samun su ma suka zo suka yi wasali aka yi wasali aka samu wasu daga baya ba wannan ayoyin daga aya kaza sai kaga an yi lamba ta biyu an yi lamba biyu shi ma babu wannan kawai alama suke yi shi ma wannan alama din da ke nuna aya kaza ta kare an shiga wata to shi ma da zamanin sahabbai babu shi shi ma daga baya wasu suka yi wannan aikin to daga baya aka dinga samun su kumsa su kuri su abubuwa dai ga sunan da yawa to wannan duka ayi ne don a sauwake gare mu ya kake tunani a yau a ce Qur'ani yadda yake zamanin sahabbai haka yake a gumu amma kuma kai duk da haka ba su yi kokari ba a wurinka duk da haka kai da Qur'anin ga baƙin ga wasalin ga komai an yi maka amma ka karanta daidai ma ba ka iyawa don da wahala ka ga ɗan shi a ya iya karatun Qur'ani duk inda ɗai kuma tun daga manyansu har na ƙasa sun daga su al-Kumayni. Al-Kumayni eh mujahidin su na wannan karni. To zaka ga haka suke, ba su iya karatun Qur'ani ba. To ga wasalin kuma ga komai. So ɗan nan bayan Allah babu shakka sun yi jihadi. Eh Allah ya rahama a gurin su. Wa fatahul bilada, kuma ba su tsaya nan ba cikin aikin su, kuma suka dinga bude garuruwa, suka dinga shigar da musulunci. Duk inda ba musulunci suka dinga kai musulunci a can. Inda ke buƙatar karantarwa a karantar, inda ke buƙatar sai an yi jihadi, a yi jihadi. Haka suka yi ta tai. To kai yanzu ko jihadi an haka wa zaka iya? Eh? Eh? Zaka iya ba jihadi? Zaka iya ba da rayuwarka saboda addini? Mutum nawa ne zai iya ba da rayuwarsa saboda addini? Saboda Allah. To su fa rayukansu suka bada da dukiyoyinsu da komai nasu saboda addini. Wal aqalima jam'u iqlimin, da yanki yanki yankuna. Lil muslimina, na musulmi. Wa mahadu lahum, eh shi ma nan akwai gyara. Wa mahaduha, an gane? Yawwa. Wa mahaduha, suka shimfiɗa ta. Lahum, ga musulmi, su garuruwan. Sai ce wa hafizu ahadisa nabiyyi, kuma banda Al-Qur'ani da wannan duk hidimar da suka yi da yaƙi-yaƙi, kuma suka dawo hadisan ma suka haddace su. Su ma wanda su ne wasu malamai suka zo suka yi ta rubuce-rubuce, ana ta rubuta littattafan hadisai. Duk waɗannan hadisan da kake gani sahabbai fa da ka suka haddace su, inda marubutan hadisai cikinsu ba su da yawa, ƙwarori ne a zamanin Annabi. Sahabbai ba su wuce biyu zuwa uku ba, duk sauran hadda suke yi. Duk abinda Annabi yake faɗa haddacewa suke, abinda Annabi ya yi za su kalla su haddace. A haka hadisan su ma suka zo. Yadda suka tsare Al-Qur'ani, haka suka tsare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka suka haddace. Duk da an samu su a yanzu, duk da dai sun jima fikirar ta jima, sun ce su ba ruwansu da hadisi. Su iya Qur'ani, to ya ishe su. Su a wurinsu, duk abin da ba Qur'ani ba ya ƙarya ne. Wai sahabbai ƙarya ne, ba su faɗa ba, ba su ruwaito ba. Kuma yadda Qur'ani, yadda hadisi yake riwaya, haka Qur'ani yake riwaya. Yanzu kamar to yadda Qur'ani ya zo ta hanyar riwaya, haka hadisan ta hanyar riwaya su ma suka. To shi yasa duk inda ɗan Qur'ani zalla yake, akwai wata tambaya bai santa, cewa ya faɗa ma hanyar da ya samu Al-Qur'ani. Da Allah ya gaya ma yaya aka yi samu Qur'ani, dole zai ce ma daga malaminsa. Shi malamin daga wayaji, daga malaminsa. Shi malamin daga wayaji, daga malaminsa. To me sunan wannan riwaya? To su ma hadisan ta wannan hanya aka same su. Haddasana fulanun, haddasana fulanun, haddasana fulanun, an fulanin, an fulanin, an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Duk hanya ɗaya ne. Qur'ani yana da isnadi, hadisai su masu da isnadi. Su masu da isnadi. Kuma hatta ɓangaren ai akwai alƙira'atu shadda, su ma kala biyu ne. Za ka ga akwai waɗanda su da isnadi, su ƙira'o'i. Akwai za ka ga waɗanda ma ko isnadi ba su da. Kuma ana jingina su a matsayin Qur'ani. Kamar ƙira'ar da aka ruwaito, inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama'a. Ƙira'a ce shadda. amma ba ta da isnadi kuma tana da rubuci cikin littattafai madarin inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to sai aka ce akwai kira inna ma yakhsha Allah bil raf'i min ibadihi al-ulama zaka gaba da ada jingina ta ga al-imam Abu Hanifa amma dai ba ta tabbata ba ba ta da isnadi to yadda malamai suka tantance shi karankan sa al-Qur'ani to haka su ma hadisan suka bi yadda za a ce ga wata qira'a tana da isnadi amma ba ta cika sharuɗan Qur'ani ba sai ga ji an ce to ba a tilawa da ita akwai irin wayannan ruwayoyin su kuma malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu al-qira'atul shadha tsakanin waɗanda suke da isnadi da waɗanda ba su da isnadi to haka su ma hadisan akwai waɗanda ba su da isnadi kwata-kwata wanda su malaman hadisi ke ce ma mala asala laha akwai masu isnadin amma kuma ba su cika sharuɗin karɓa ba su ne za a ce ko maudu'i ko da'ifi da sauransu kaga duka abin ɗaya ne ba bambanci tsakanin Qur'ani da abin nan to amma da yake ita tafiya ta da'awan Qur'ani zalla ba da'awa wadda aka gina ba ilimi kamar ta ba a taɓa da'awa ba a duniya wadda ba ta kan foundation na ilimi kamar ta shi yasa daga cikin illarsu su ko rubutu ma ba sa yi ballantana ma ka ɗauko littattafansu ka karanta ka ga ka duba ka gani ka duba ka gani zai aje kujera ya aje alaramma ya ja aya ya fassara ya yi bayanin da yake so amma shi annabi bai da iko a ce mai ga bayanin annabi kan aya kaza amma shi yana da dama ya yi wanda aka aiko aka ce kuma ya yi bayanin kuma an ɗauko bayanin nashi kuma ya ce bai yadda ba kuma shi yana son ka yadda da nashi bayani da Allah yana hankali sannan in ka tambaye su waye maka duk wata tafiya ta ɓata to za ka ga suna da magabata waɗanda suke komawa zuwa gare suke kafa hujja da su banda ƴan ƙur'aniyun shi bai da magabaci shi yasa hatta a kiran sallah sai da sun kai saɓani tsakanin masu ganin ana iya kiran sallah wasu na ganin ba a yi cikinsu a nan Najeriya akwai waɗanda ba sa kiran sallah suka yi saɓani wajen adadin raka'o'in sallah saboda ƙur'ani bai ambata ba wasu na ganin duk sallah raka'a biyu ake yi kowace iri wasu na ganin akwai mai raka'a huɗu akwai mai raka'a biyu suka yi saɓani wajen bayyana karatu shin ana bayyana karatu ko ko a ɓoye ake yi wasu suka ce a ɓoye wasu su a garin kansu fa saboda ba su da magabata kowa yana faɗa ne gwargwadon hankalinsa amma kuma haka yana son wai kai ka yadda da shi amma kuma ka ƙaryata sahihul Bukhari da Muslim to da'awa ce ta jahilci ba su da magabata haka suke na kowane gari zaka ga ya saba mana wancan garin na ko'ina to haka suke so lamurra ne sai addu'a to saboda haka hanyar da ya bai yadda da al-Qur'ani to ita za ta tilasta mai dole idan da irin wannan hanyar shi ma hadisi yake da ita babu bambanci Qur'ani ruwaya ne domin ba ga manzon Allah ka karɓe shi ba to amma ka gasganta malaminka amma ka ƙaryata al-Imam al-Bukhari wanda aka yi ijma'i akan adalarsa ƙarya ƙwaya ɗaya ba a taɓa ruwaituwa wanda al-Imam al-Bukhari ya yi ba ko ƙwaya ɗaya har ya bar duniya ya yi wa ba wayewa annabi ba ya yi wa wani ƙarya ko ya ci amanar wani ko ya yi gulmar wani ba a taɓa ruwaita ba a tarihinsa amma ya yarda da malamin sa wanda shi malamin nasa ba a san waye shi ba kilan matar shi ma bata yarda da shi ba amma ga wanda aka yi ijma'i akan sa a duniya kuma ya ce wai makareci ne to suna nan suna ta shirme suna ta hayaniya suna jan matasa an ce akwai kudade da suke bayarwa na tallafi na kasuwanci ga matasa da suke jan matasa to cikin salon da sun ka fito ke shi kuma da ma dan Najeriya game da kudi ko ce mai an kai Allah goma na ba yana yadda inda zai ji yan miliyoyi a account din shi ba imani to haka suke sai su jayo ka a baka jari na miliyan goma ko ashirin haka sai a ga ɗaya gobe ka kafe kyamara kana zagi aliman wasu suna nan a Abuja yara sai ga yaro ya kafe kyamara ya kama suna al-Imam al-Bukhari ya zage shi ko al-Imam Malik saboda ya ji kuɗi wataƙila an saya masa gida a Abuja ko an sama masa aiki ko an bashi jari to dole mu tashi tsaye mu yi sana'a ko mu yi karatu waɗannan abubuwa guda biyu su ne maganin kowace fitina don ko kana karatu in ba ka da sana'a to akwai matsala talauci na iya gamawa da kai a riƙe sana'a na uku a dogara ga Allah a wadatu da abin da aka samu to da ka riƙe wannan shi duk wata ɓata za ta zo ta barka saboda kana da ilimi kuma kana da inda za ka ɗanyi lalurorinka gwargwadon hali daga shi kenan sai a zauna lafiya to zamani ne na fitina amma da'awan ƙur'ani hankali ma bai ɗauka ta saba ma hankali lafiyayye tamaman to shine wa hafizu ahadith nabiyihim fi sudurihim a cikin kirazansu wa asbatuha ala ma yanbaghi kuma suka tabbatar da hadisan nan bisa ga hanya wadda ta dace min adamil lahani ka duba fa hatta kuskure wanga da muke yi na larabci na wasali sahabbai ba sai mu zaka ga wata ran an ja aya an canza wasali ko ko an ja hadisi an dan kwabe wasali ba daidai musamman in ba a mai wasalin ba kuma ba na hau sai a gama fa'ulun bihi ane mai rafa'a fa'ili ane masa jarra ko nasaba to su ko irin wannan sahabbai ba sa yi ba wani sahabi da ke kuskuren li'irabi babu ka'idodin ga da ka gani na nahau suna aikata su ɗabbaƙance to ka duba ka gani sun yi ƙoƙari to yanzu in ba a jinjina musu ba aka yi musu addu'a me za a yi musu saboda Allah ilimin ya zo maka a tsaftace duk wani abu na kuskure sun yi ƙoƙari sun kare harshensu walghalaɗi da kuskure wasawi da raukanuwa shi yasa cikin taimakon da Allah ya musu ba su da yawan sahau wal gaflati da rabkana to shi yasa kaga an tsare hadisa sai dai yanzu wani ya karanta hadisi ba daidai ba amma ba wai dan haka ya zo daga sahabbai ba ƙarya ne ba wani sahabi kwaɗe da aka taɓa samu wai mafulin bihi ya yi masa jarra ko rafa babu sai dai mu yanzu ka ga ko malaminka saboda ƙarancin nahawu ko gafala ɗin ko sahawu da anka faɗa ya ɓata hadisi to amma su ba daga wajensu ba ba daga wajensu ba shi yasa ai daga cikin ƙalubalen da za a yi musu su ƴan ƙur'aniyyu hadisi ƙwaya ɗaya da ya tabbata bisa ta haƙiƙi na malaman sunna da aka da ya saba ma wata ƙa'ida ƙwaya ɗaya ta larabci su kawo ba za su iya kawowa ba hadisi kwa hadisi, duk hadisan ne, inda hadisi ya tabbata ya saba ma wata ka'ida ta larabci wanda larabawa ba haka suke akan ta ba. Hadisi kwaye ba za su iya kawo maka ba. Kaga wannan yana nuna maka tabbacin cewa abin nan fa daga annabi yake. Sai dai wani ya kirkiro su hadisan to wannan ai, amma dai abin da ya tabbata bisa ilimin hadisi na malaman sunna, kuma a ce hadisin nan waya gwabce ma wata ka'ida ta larabci, babu shi. Ba wanda zai iya kama wannan hadisin, babu. Duka suna nan bisa ka'idodi na nahawu, na lugha, na tasrifi, na balaga. Sai dai kai yanzu malaminka ya karanta ma ba daidai ba, in larabci bai ishe shi ba, ko kai ka karanta ba daidai ba, amma ba wai don haka aka ruwaita ba. Kuskure ma ba za su ruwaita ba, ba sa ruwaita kuskure su. Yadda annabi ya faɗa haka za su faɗa. Sai dai wani zubin kaga sun yi ruwaya bil ma'ana. Wannan kuma dole ne, tunda annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya ɗaukan lokaci yana bayani sahabbai daban-daban. To haddace haƙiƙanin lafuzzan zai yi wasu wahala. To shi yasa zaka ga wani a hadisinsa akwai lafazi kaza, wani a lafazi kaza, babu. Amma kuma ko da ya faɗi wani lafazin, zaka kuma ba zai soke abinda ma'anar da manzon Allah ya faɗa ba. Haka dai sun yi ƙoƙari ta kowace fuska. Yadda suka ba da gudunmuwa ga Alƙur'ani, to haka shi ma hadisan sun yi radiyallahu anhu. Saboda haka suna da falala, haka hadisan manzon Allah su ma suna da falala. Yawwa, a yi karatu, a ci gaba da wayar da kan al'umma, a yi hattara da shi'a, a yi hattara da masu da'awar Ƙur'ani zalla, waɗannan ba sa kan ilimi. To nan za mu kwana insha Allahu, sai wani sati sai mu ɗora. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka, kuskure kuma Allah shi yafe. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.